Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin.
To assalamu alaikum mai saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yau Lahadi ne karshen makokin tsawon kwanaki 5 na rasuwar Senator John McCain, wanda za a yi jana'izarsa a makarantar sojin ruwan da ya taba yi a Annapolis headquarters jihar Maryland da ke kuma kusa da birnin Washington DC. Za a binne McCain ne ganga da kabarin wani dadan amininsa wanda suka yi makaranta tare, hafsan sojin ruwa Admiral Chuck Lawson, wanda ya mutu a shekara ta 2014. McCain, wanda tsohon shahararren matukin jirgin sama ne, wanda ya zama fursunan yaki a kasar Vietnam na tsawon sama da shekaru 5, ya ziyarci tsohuwar makarantarsu ta sojin a karo na ƙarshe ne a cikin watan Oktoba, lokacin da ya gaya ma ɗaliban makarantar cewa makarantar ta koya masa yadda zai tunkari ƙalubale a rayuwa. A wata keɓaɓɓiyar hidimar tunawa da rayuwar McCain, wacce aka yi jiya Asabar a babbar majami'ar ƙasa ko National Cathedral, tsohon shugaban Amurka ɗan Democrat Barack Obama ya yi Allah wadai da salon siyasar Amurka ta wannan marra, wadda ya ce tana cike da gaba da kuma rashin kara. Rasha bata daddara ba a kudurinta na wargaza kasar Afghanistan da kuma cusa ta kaddama tsakanin Amurka da kasashen da ta kafa sojojin gamayya da su, a cewar kwamandan gamayyar sojojin Amurka da Afghanistan mai barin gado. Kwamandan na sojojin Amurka da Afghanistan da kuma shirin soji na Operation Resolute Support, General John Nicholson, zai ajiye aiki a yau ɗin Lahadi bayan riƙe wannan matsayin na tsawon shekaru sama da 2. Amma kafin ya ajiye aikin nasa na kwamanda, sai da yi nazari tare kuma da jefa ayar tambaya kan manufar Rasha a yankin, duk kuwa da tayin da Rashar ta yi na baya-bayan nan na sulhu tsakanin Taliban da gwamnatin Afghanistan. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yankunan kasar Afghanistan da ke hannun kungiyar ISIS na ta subuce mata, sannu a hankali kungiyar ta ISIS na ta gayyara saboda takura daga sojojin Amurka da Afghanistan, a cewar kwamandan gamayyar sojojin Amurka da Afghanistan a jiya Asabar. General John Nicholson ya yi watsi da hasashen cewa kungiyar ISIS a yankin, wacce ake kira ISIS Khorasan ko ISIS-K, ta dan farfado tare da fadada a harkokinta bayan famar murkushe ta da aka yi, wadda ta hada har da amfani da bomb din nukiliya mai girma da Amurka ta yi a kan kungiyar a bara. Kungiyar ISIS-K bata fadada ba ko mulkada zaratin, a cewar Nicholson, wanda zai mika ragamarsa ta kwamandan sojojin gamayyar Amurka da Afghanistan ga Lieutenant General Austin Miller yau din Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce babu buƙatar tafiya da ƙasar Canada a sabuwar yarjejeniyar cinikayya ta NAFTA, sannan ya gargaɗi Majalisar Tarayyar Amurka da kar ta sa baki a tattaunawar da ake yi. Babu wata buƙata kuma a siyasance ta saka ƙasar Canada a sabuwar yarjejeniyar NAFTA. Muddin muka kasa samar ma Amurka adalar yarjejeniya da ƙasar Canada bayan ƙwararmu da ta shafe shekaru gwammai tana yi, to za mu yi banda Canada a wannan karan, a cewar Trump ta kafar Twitter. Trump ya ƙara da kashedin cewa matsawar Majalisar Tarayyar Amurka ta tsoma bakinta a wannan tattaunawar, to labudda zai rusa batun NAFTA ɗin gaba ɗaya, kuma hakan ba zai yi illa ga Amurka ba ko misali zaratin. Kafafen yada labarai na kasashen Larabawa sun bada rahoton cewa bangarorin da ke yaƙi da juna a Libya sun amince su tsagaita wuta, to amma babu tabbacin ɗorewar yarjejeniyar. tunima aka samu rahoton fafatawa da dare a birnin Tripoli kuma an rufe filin jirgin sama ɗaya tilo da ke aiki a birnin bayan da rokoki suka dara wajen a ranar Juma'a. Kungiyoyin mayaka daga bangarori daban-daban sun yi ta barin wuta a sararin sama daura da sansanin soji na Yarmouk inda aka ja daga cikin yan kwanakin nan. Sansanin sojin ya sha fadawa hannun bangarori daban-daban. Cikin wannan lokacin ma sansanin na hannun mayakan da ke kiran kansu yan brigade na bakwai ne da ke da mazauni a Tarhuna. To amma Ahmed Maitik, mataimakin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta Libya, ya ce an tura wasu brigade masu goyon bayan gwamnatin haɗin kan ƙasa su je su sake kwato sansanin.
Kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu sauraro da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin ko zai duba hoton zaben fidda gwani ne kuma a cikin jami'ar APC mai mulki a Najeriya wadda farko ta ce a zaben fidda gwani za ta gudanar da zaben share fage ne na kai tsaye ko kuma wato kato bayan kato. To sai dai bayan taron masu ruwa da tsaki na jami'ar sai ta ce ta jingina wannan tsarin in ban na shugaban kasa kawai. To sai dai ga bisa dukkan alamu da a ce jami'ar ta amince da wannan tsarin to ba ko je ka dawo ta bude wani babin cece kuce ne tsakanin jami'ar. Dukko da yake da yawan jama'a za su haka musamman ma 'yan takarar da ba su da halin mallakar wakilai wato delegate da aka saba amfani da su wajen fidda ɗin takara. Misali har an fara takon saka a jihar Kebbi domin ko Ibrahim Muhammad Mera ya fito domin ya kalubalanci gwamnan jihar Atiku Bagudu amma kuma shugabannin jam'iyyar suka ce sun riga sun tsaya ɗin takara ko. Domin ko ga abin da Salih Dan Yaro Riba sarkin yakin zaben Ibrahim Muhammad Mera yake shaidawa Murtala Faruk Sanyin a cikin hirarsu.
And the words ayin kuwa su mutane wai su endorsing Atiku Bagudu da Buhari su ne kawai waɗanda 'yan Kebbi State ke so su tsaya takarar gwamna. Wannan kuma ba shi ne opinion ɗin mutane ba, abin mutane shi ne suna da wanda suke so, saboda duk inda aka zo akwai damuwa. To bisa ga wannan ne muke ƙoƙari mu gaya ma duniya wannan abin da ake son a yi na baya akwai wannan matsala a ƙasa dama. In aka sake yin wani abu irin wannan yana iya kawo matsala babba, saboda wannan kamar kashe jam'iyya ne. Kowa yana son APC. So muna faɗi ne saboda manya su ji wannan direct primaries ɗin nan shine hanya guda wanda yake a ba kowa opportunity. Ba wanda aka yi endorsing a Kebbi State, saboda ba akwai mutane da dama wanda suke so su yi takara. Waɗannan ba su san da wannan magana ba, kuma ba a shawarce su ba bille su ce masu abin nan.
To sai dai sakataren yaɗa labarai na jami'ar a jihar Kebbi Sando Dodo ya ce ga yadda batun yake.
Takardun da mai girma an ga ana ba su ana ciccikawa. Mun yi shi ne mu a jihar Kebbi da mun munona tsabagen goyon bayanmu ga shugaba Muhammadu Buhari. A jihar Kebbi da ita mun yi matsaya ɗan takararmu Muhammadu Buhari, sannan kuma ɗan takararmu na gwamna Sanata Abubakar Atiku Bagudu. In ma wani ya ce ko wasu sun ga cewa an zo ana sa hannu don ana zu, ni a jihar Kebbi ba zan ɗan takara ba Atiku Bagudu ba, saboda babu wanda ya zo ce gashi ya zo APC shi ya zo shi takarar gwamna.
Amma na kaɗe waɗannan kalaman da kake yi kaman baka ganin wannan na iya sa mutane su ga kaman an rufe kofa kenan an hana ma wasu 'yanci na demokuraɗiyya na tsayawa takara na jam'iyyar APC a jihar Kebbi.
Wanda ka faɗa ma kowa duniya jihar Kebbi Atiku Bagudu muke Buhari muke. Shi ga magana ba ta da inke ba ta da inkari. In akwai mai buƙatar takara ba mu hana mai ba. In lokacin da gwani ya to mu shiga layi a yadda gwani. In yana iya kare Atiku Bagudu shi ka sai. In ɗan siyasa ka kai ka zuwa ka yadda kanka ga jama'a an samu sauƙi yanzu. Dama abin da aka yi muku ana cewa za a zo a ware delegate a rike ko to babu. Yanzu abin da aka ce za a yi direct primary ma'ana zaɓe na kai tsaye ko kuma ƙato bayan ƙato. In kana iya jawo da kartan jihar Kebbi su baya gare ka a gwada.
A jihar Niger ma kwatankwacin abin da ke faruwa ne a jihar Kebbi domin shugabannin jami'ar APC mai mulki a jihar, musamman yankin da gwamna mai ci ya fito a bisa tsarin karɓa-karɓa, sun ce ba su da wani ɗan takara illa gwamna Abubakar Sani Bello, kuma kowane ya zo neman tsayawa takara ba za su yi amai su lashe ba. shugaban jam'iyyar na yankin arewacin jihar inda nan ne zai sake fitar dan takarar gwamna a jam'iyyar ta APC Alhaji Usman Sharif ibn Adam ya shaida wa Mustafa Nasir Batsare cewa bai wani dan takara damar tsayawa kamar da wahala domin ba san wani dan takara ma a halin yanzu. Mustafa dai ya fara ce masa ne yanzu yana nufin har yanzu suna nan kan bakar su na hana kowa tsayawa takara.
Ai ko yanzu na gaya maka cikin bayani na ba mu san wani dan takara ba sai Dr. Alhaji Abubakar Sani Bello, kuma in dai wani dan takara zai fito kamar yanda na gaya maka tsari ne da muke amfani da shi na karba-karba daga yankin da nake shugabanci za mu fitar da dan takara. Kuma mun fitar da mai girma Dr. Alhaji Abubakar Sani Bello, banda shi ba mu da wani dan takara.
Ku yadda ko sanatan ko ma wani ya tsaya
ba ke ba babu wannan magana babu ita.
To me yasa?
Saboda mun riga mun yi amai kuma ba za mu lashe ba.
Ma'ana ya hakuri kenan ba za ku wace shi ba
insha Allah.
Amma to me za ku ce game da batun yattinke da aka ce shi za a yi yanzu ba ga in ya fito tunda ba ku ne za ku zaben primary din ba jama'a ne za su kile samu dama?
Ai jama'an da za su yi wannan zaben ba na wasu jam'iyya bane, jama'an APC ne. Sannan ko da muka tashi ba da ka muka yi abun ba da ra'ayin ƴaƴan jam'iyyar APC, ba wai shugabannin jam'iyya ba, da ra'ayin ƴaƴan jam'iyyar APC muka zauna muka yanke hukunci. Muna maraba da kowa ga fili ga mai doki.
Amma yana da magoya ba a APC din?
Ai dama abinda muke dubawa ba wai cewa ake mutum ya zama bai da kowa ba, kana da shi, amma duba muke wane ne ya fi rinjaye, wane ne kuma yake da magoya baya da yawa. Abinda muka duba rinjaye, kuma rinjaye shi ake amfani da shi a kowane bangare na siyasa.
Amma to ba ku ga kaman kun saba ma dokar tsarin APC din nan cewa lalle wani bai da dama ya tsaya takara?
Ba mu saba ma wata doka ba, wannan hukunci ne na jam'iyya da mu muka yi a matakin mu na jiha. Amma kofa ai a bude take, kamar yanda na gaya maka ba wani wanda ya fito ya ce mana yana sanye takara. Har yanzu ba mu san akwai wani dan takara a jam'iyyar APC ba.
Amma ai tunda kun ce gwamna ne kawai, ai kun riga kun yanke hukunci ke?
Mun riga mun yanke hukunci saboda babu ma dan takaran ballantana har ya kai ya gabato da korafin sa.
To amma tunda a lokaci bai kure ba, ba ku ga zai kawo muku takarda a nan jihar?
To wannan mu yanzu muna nan muna sauraro dan bamu ji ba, bamu sani ba, so ba za mu yanke hukunci akan abin da bamu sani ba.
Tun da kawo takarda za ku ansa?
Muna jira sai ya kawo.
Za ku ansa
insha Allah sai ya kawo?
Kuma za ku bashi dama ya je ya campaign?
Wannan ya rage da hukuncin da working committee suka yanki akai. Saboda haka ba shawara ta bace na ni kadai.
To sai dai tsohon sanatan da ya fito daga yanki daya da gwamnan na jihar Santa Ibrahim Musa da ya ayyana aniyar sa na tsayawa takara, Mustafa Nasir Batsari ya ce masa ko dai ne sake jam'iyya ne tunda shugabannin jam'iyyar sa ta APC sun ce sun riga sun nada wanda zai tsaya takara. Amma ga abin da yake cewa shi ma
ba su ne mutalakan leader sel ba, ba kuma su za su ce ga wanda zai takara ba.
Mun yi magana da sunan headquarter a nan Mina, sun ce baka zo ka sanar da su ba, musamman ma shi shugaban APC na zone C wato Sharif Adam ya ce shi bai ma san da batun takarar ka ba.
Ina dai ko ina ina dai shi a cikin tsari ne, ne na je wabina, na je local government dina, abin da ya rage mani ya zo su ce kuma ina da niyyar zuwa.
Na
shi ne.
To yanzu bisa ga dukkan alamu mutanen APC nan musamman shugabannin suna da ra'ayi gwamna kawai ya fito takara. Kana ga za ka samu nasara
a wannan ra'ayin su? Ai na ga maka falon Mustapha, ra'ayin ka duba su nawa ne ka gane?
Na'am.
Sai ka duba su ne, an ba su ne talakan Niger State ko a gane Mustapha ko su za su ra'ayi kowa na nan? Akwai wasu da yawa kuma da ke da ra'ayin mu mu zo mu yi ɗan.
To ya za ka yi batun wannan tsari na jam'iyyar APC na batun kato bayan kato wato 18A? Kana ga zai taimaka maka wajen samun nasara
dan duk sai ko abin da nake so ka sani, kana ji na ko NTK ko abin da ake cewa dele ko wani za a yi ni na shirya.
Wato ko da delegate ne kai ba ka da fargaba
ko kada ban da fargaba ban da fargaba ko kada ko da delegate ne wanda ban da fargaba na shirya duk abin da za a yi za mu yi wannan lokacin.
To daga jihar Niger sai jihar Nasarawa, amma can batun da ya mamaye turkatur kan zabe mai zuwa shine tsarin karba-karba. Amma kafin nan bari mu leka jihar Imo inda aka gudanar da zaben kananan hukumomi wanda taus ɗin jam'iyyar APC mai mulkin jihar sun ce ba zabe aka yi ba illa nadi. Wakilin sashen Hausa Alfonso Okoroigwe ya bi diddigin wannan zaben ga kuma abin da ya aika shirin zabe ko nadi.
Don kin bin umurnin da kotun koli ta bayar da yadda ta gudanar da zaben kananan hukumomi da kuma rantsar da shugabannin kananan hukumomin da ta yi a ranar Litinin 27 ga watan Agusta, gwamnatin jihar Imo na ƙara shan suka daga masu ruwa da tsaki da kuma sauran al'ummar jihar. Yanzu dai masu ikirarin farfado da martabar jam'iyyar APC a reshen jihar Imo sun yi watsi da zaben kananan hukumomin da aka gudanar a ranar Asabar 25 ga watan Agusta shekarar 2018. Da yake hira da muryar Amurka a makon da ya gabata, mai magana da yawun wannan bangare na jam'iyyar APC a jihar, Dr. Tio Ekechi, ya yi tir da zaben yana mai cewa ya ce ba zaben da aka yi, zaben shirme ne, zamba ce, muna fatan cewa za a samu adalci daga bisani. Idan ka dubi yanayin zaben, za ka ga cewa jama'a sun yanke nasu hukuncin. Ban da garin su gwamnan da kuma na wasu sanannun da ya nada, mutane kalila ne suka fito. Abin muhimmanci shine PDP ba ta yi ba, Abga ba ta yi ba, duk jam'iyyu masu tashe ba su yi ba, ko a APC ma bangaren sa kadai ne suka yi zaben. Mu dai babu hannunmu a wancan shirmin. Mutane da dama sun shaida cewa jami'an hukumar zaben jihar ba su isa rumfunan zabe da wuri ba, kamar yadda jaridar Punch da News Agency of Nigeria suka ruwaito. Jaridar Punch ta ruwaito cewa motoci masu dauke da kayan aiki ba su bar ofishin hukumar zaben jihar Imo ba sai karfe 10 sauran kwata. A yankin Okigwe inda na gudanar da nawa aikin, na gane ma ido na cewa sai wajen karfe 2:30 ne jami'an hukumar zabe suka kai rumfunan zabe. Lamarin nan ne yasa na nemi karin bayani daga wasu mutane biyu akan yadda suka ga zaben. Mr. Michael Chukwu wani direba ne mazaunin Owerri babban birnin jihar Imo.
Emeson aha, ɗan mu ne kowa na yawo na onye ọchịchị gọvanọ anyị na ndị APC wonde participate na the election. Other parties participate na the election.
Ya ce abinda zan faɗa game da zaben shine gwamnan mu da ƴan APC kaɗai ne suka yi zaben. Sauran jam'iyyu ba su yi zabe ba. Saboda haka nadi ne aka yi, ba zabe na gari ba. Akan wannan batun ne kuma wani dan acaba mai suna Musa Sa'idu ya bayyana cewa
ai zaben na babu ba kuna zaga wurare da yawa kuma na gan ba kowa wuri sai dai police unit ne kawai suna zama garke dubube bau road umuchima oban jika ba kowa wurin a wuraren da kaje ka ga jami'an tsaro a gwajin
wallahi babu kowa wurin ba ko jama'an tsaro wurin ka na ganin ka ban bai zaben bane kwata kwata dan ba alaman zabe a ciki saboda haka akwai tsoron gyara
sai dai mai taimakawa gwamnati Rochas Kurocha na jihar Imo a fannin yada labarai Dr. Ibrahim Zawuji ya musanta komai da cewa ya ce ba gaskiya bane saboda kimanin jam'iyyu 13 har da jam'iyyar APC mai ci ne suka yi zaben. Ina iya ambatar jam'iyyun ADC da Accord Party da dai sauransu. Jam'iyyun PDP da Abga ne suka kauracewa zaben akan dalilan da su kadai suka fi sani. Ina iya nuna maka hotuna da bidiyoyi masu nuna cewa an yi zaben da tsari a kananan hukumomi daban-daban ciki har da a mazabata. Hukumar zaben jihar ta taka rawar gani kuma mutane sun fito sun yi zabe. Saboda haka ba gaskiya bane cewa ba a yi zabe ba da kuma cewa ba a tsara zaben da kyau ba. Wannan makirci ne daga ƴan adawa waɗanda sun san ba su da wata kima a idon jama'ar Imo. Bayanai dai sun nuna cewa tun watan Afrilun wannan shekarar ne jam'iyyar PDP ta janye daga zaben, biyo bayan wani umurnin da kotun koli ta bayar cewa ba za a gudanar da zaben kananan hukumomi ba a jihar. Sai fa ita kotun ta daidaita korafe-korafen da ke kan teburinta game da zaben, musamman rikici tsakanin gwamnatin jihar Imo da reshen jihar Imo na kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta Algon.
To da yake lokaci muna karanci a tarbe mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin jin yadda baton karba-karba yake neman kawo cikas ga zaben gwamnan jihar Nasarawa. Yanzu Ahmadu Murtala Faruk Sanyina da bakinsa da Mustapha Nasir ba tsare da bakinsa, sai Alfonso Okoroigwe da nasa bakin, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Yanzu haka dai matsalar ambaliyar ruwa na neman zaman ruwan dare a Najeriya. Kuma kamar kowace shekara, a bana ma hukumar kula da yanayi ta Najeriya, wato Nigeria Hydrological Service Agency a turanci, ta ko sanar da cewa kimanin jihohin kasar 35 ne ake hasashen za a samu ambaliyar ruwa a damunan bana. Kuma tuni ma har so mu samu ambaliyar a wasu jihohin kasar, musamman ma jihohin arewa. Wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin kasar Kamaru ke gargadin cewa za su sako ruwa daga madatsar ruwan Lado da ke arewacin kasar, wanda kuma bisa ga dukkan alamu tuni har an samu sako ruwan.
Yanzu haka ina Yolde Fate ke daga cikin wuraren da aka samu ambaliyar ruwa a nan Yolde Fate jihar Adamawa, kuma da alamun ruwan ya yi barna wa gidaje da ma dukiyoyi. Ko da yake kawo yanzu ba mu tabbacin cewa ko an samu asarar rai ko kuma a'a.
Wakan ba magana daga cikin gida dai har cikin daki anguwanmu ne gaba daya, da daya wanda dai kwana a gida. Daga aka fara ruwan nan har aka dauke ruwan nan ko a tsaye muke, in ba drum nan da ka gani shine na aje a baranda, na dauke yayar na aje akan drum, muka samu gado na karfe shine muka jingina muka zanna da yaran. Anguwan nan gaba da wansu a cikin masallaci sun je sun shiga masallaci, ma ruwan yazo ya cika, haka suka gudu suka fita.
Mun kwana ba dadi, ruwa ya malala ya cika mana gidaje, mun kwana dai a tsaye haka, abun ba dadi. Ga ka ga iyali, ga yara, takaduna gaba ɗaya sun lalace, ban ma san inda suke ba, ruwa ya tafi da su, yara na bacci, yawanci mutane sun kwana tsaye.
A gaskiya ruwa ya mana barna, inda ruwan ya zo ga motoci nan da yawa, motocin kuma ba inda za a cire su, yanzu kuma gashi an bar shi a ciki za su kwaci. Ga nan gefen mu shaguna gaba ɗaya ruwa ya musu barna suma. Ya ko wasu suna sayar da spare part, suna sayar mana da kaya, kuma sayar da baƙin mai, duka abun ya shafe su. Bana bita da penta da makaniki, duka abun ya musu barna.
To wai ko wasu matakai aka dauka a yanzu? Abani Imam Garki da ke zama jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma mai kula da jihohin Adamawa da Taraba ya ce asusu ne masu ka ankarar da jihohin da lamarin ka iya shafa.
Kafin ma su hukumar Kamaru su mai ganar za su saki ruwa daga Lagdo Dam, akwai hukuma ta mu kasan mu sun yi hasashe, sun fada, sun bayyana cewa za a iya samun wannan ambaliyar ruwa a kasar nan tamu Najeriya. To bayan wannan fadakarwa da wannan hukuma suka yi, hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa wato NEMA, dama kamar yadda muka saba mukan kira expert meeting, aka yi wannan taro ran 3 ga watan August a Abuja. Bayan an yi wannan taro da stakeholder expert, aka kira stakeholders meeting wanda duka hukumar bada agajin gaggawa ta jihohi na Najeriya an gayyace su, an gayyaci dam managers, an gayyaci river development authorities da yan jaridu da duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari, an gayyace shi. Saboda haka aka sanar da mutane ga abin da zai iya faruwa domin a dauki matakin da ya dace. A cikin shawarorin da aka ba daman dai kafin wannan, mukan kodishe muka fadakar da al'umma kada a kuskura a yi gini a gurin da yake hanya ce ta magudanar ruwa. To amma sai ka ga abun mamaki, mutane suka yi gine-gine akan magudanar ruwa ba tare da tunanin abin zai iya faruwa ba.
Masana muhalli kan fasha wace hukumomi ne da suke daukan tsauraran matakai na bude hanyoyin ruwa da kuma karfafa wasu dokoki da za su iya kare muhalli ko a rage barnan da ambaliyar ka iya yi. Muhammad Ismail, wani dan jarida ne da ke da masaniya kan harkokin muhalli, ya ce dole fa a tashi tsaye domin gudun abin da ka iya faruwa.
A Najeriya kusan kaman ban ba rayuka mahimmancin da ya kamata a basu ba, saboda tun daga lokacin da ai akwai hukuma take lura da tsari na birane a kowace jiha, wannan hukuma ita ce kamata tabbatar cewa gidaje ba a yi su akan hanyar ruwa ba, ko kuma wuraren da ake ce flood prone areas, wato inda zai iya haifar da abun nan ambaliya. To amma saboda sakaci na hukumomi da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki, sai ya kasance mutane an bar su suna gine-gine da suka ga dama. To abubuwan da duk lokacin da aka ce an sami wannan gunin an saki ruwa, dole ne duk gidan da aka yi shi ba kan tsari ba, musamman wanda yake inda zai iya inda flood prone areas, dole ne zai za a samu wannan matsalolin. To ga asarar rayuka kuma ga asarar dukiya.
Ta ba wasu ma na gani kamar kan cewa idan ka bi ta barawo ka bi ta mai sawu, akwai masu ne kamar kan cewa su ma jama'a akwai nasu laifin, ana ganin wasu na da kunnin kashi, ko kuma za a ce mutanen suke gaban koguna kan cewa su tashi, amma za ka ga mutum nan da ne sai yake.
Wata idan ka lura Najeriya akwai abin da ake cewa population explosion, wanda mutane suna da yawa, mutum in dai zai samu gina gida, in zai samu fili zai gina gida, saboda me yana ganin cewa rukun asiri ne a wurin shi. To dole ne idan mutum din nan kafin ya ginin nan ya kamata a ce an tsawatar, idan ba tsawatar ba dole ne mutum zai je kawai ko ina za a ci gaba da samun wannan matsalolin.
Jinawan suke zama a bakin koguna ko kuma a ƙauyuka da makamantansu waɗanda ba a tsara, ko kuma garurukan da kai ka sani an sha gargaɗin su kan cewa su tashi amma ba sa tashi.
Na farko dai ita hukuma, dama na farko abinda hukuma ya kamata yi shine ta tsare rayuka na jama'a. Idan mutum yana inda zai shiga hatsari, ko da karfin doka za a iya amfani a cire shi, saboda mai rainan nashi ake so a abun nan. Idan ka kyale mutane abun nan kenan, kaman ba doka kenan a ƙasa, dole ne ya kasance hukumomi suna tsawatarwa, kuma su idan ya kasance an samu irin wannan matsalolin, ya kasance hukumomi sun tabbatar cewa mutane sun bar wannan wuraren.
A shekarun baya, rayuka da dama ne masu suka salwanta baya ga dukiya a John Adama, Taraba, Benue da kuma jihar Kogi, biyo bayan sako ruwan da hukumomin Kamaru suka yi. To wai ko wasu matakai gwamnatocin waɗannan jihohi ke ɗauka yanzu da linka rayuka? Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla shine gwamnan jihar Adamawa, yace yanzu ma suna faɗakar da al'umma.
Eh, ambaliya, eh, Abdulaziz kana nan, mun haɗu mun je wajajen nan, gwamnati mun saya kayayyaki da yawa mun kai musu, na ba musu abinci, munan taimaka musu, mun yi kokari hanyoyin da muke yin nan, muna manya-manyan drainage. Allah ya yarda a cikin wannan karon ba mu samu ambaliya a cikin gari ba, sai dai can wajen kogi wanda in ya zo daga Lado normally shine yake shiga cikin gari.
Duk shekara takan kasa kamar tun turo takarda a bana kun samu, sannan kuma wani gargadi kuka yi al'ummomin dake bakin iyar.
Kwarai da gaske Abdulaziz, commissioner na information kullum yana magana a radio cewa mutane su daina zama ma ko su gini a hanyar ruwa ko kusa da ruwa, domin ruwa ko shekara 50 ne zai dawo ya bi hanyarsa. So don haka gwamnati kam na yi muna bayani kullum.
To sai dai ku dukkanin waɗannan matakai ba su samu nasarar da ake bukata ba, muddin su ma al'umma ba su bada haɗin kai ba, a cewar ɗan jaridan Muhammad Ismail.
Ya kasance an samu wasu wurare da za a ce wannan inda za ku kuma kenan idan ambaliyar ya taso, ko kuma a samu musu da wani muhalli, ko kuma koda ba samu musu malin ba, a samu musu da wani ɗan abu wanda za su iya zuwa su taimaki kansu, samun makansu muhalli. Dole ne sai ana fadakarwa da yana da muhimmanci. Yanzu misali kamar irin ƙauyuka, akwai wanda da masu can masultani, saboda kuma wannan ruwan ne suka je suka zauna. To kaga idan ka ce zaka korin masunci, ko kuma ka ce tashi daga wurin kamar kamiyar rashin adalci saboda sana'a shi kenan, to dole ne sai ka fadakar da shi, sai ka ilmantar da shi akan illan nan tukuna taraice ake magana, wata dukiya ba ko kuma wani abun nan. Saboda dole sai kana da rai tukuna sana'a zaka iya sana'a ko wace irin sana'a.
Masana na gani akwai bukatar ci gaba da ilmantar da al'umma kan muhimmancin kare muhalli, wanda haka ne ma kawai zai taimaka wajen rage matsalar dumamar yanayi da ma ambaliyar ruwa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
24 heures sur 24, VOA Afrique.